sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 29 ga watan Afrilun 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Russia da Ukraine ba. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin kasa tsakaninta da Korea ta Arewa, za ku ji dalili. A yau Juma'a, Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta yake kwana 6 bayan da ya batan dabo.
To kanin labaran kenan, daga rahotanni kuma za a ji cewa a jihar Gombe al'umar da ke zaune a unguwar Tunfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta fada kan gidajen su ta halaka wasu mutane. Sannan za ku ji cewa jam'iyyar APC mai mulki ta mayar da martani kan korafe-korafen da ake yi kan kudin fom din takarar mukamin shugaban kasa.
Kuma idan mutum da gaske yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya, idan ba shi da hanya, ba shi da masoya za su ɗauki miliyan 100, to bai cancanci shugaban Najeriya ba.
A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Russia da Ukraine ba, yayin da mamayar da Russia ta yi wa kasar ya shiga wata na uku. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ranar Alhamis, Derek Chollet ya zargi Russia da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin. A jiya Alhamis, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya isa Ukraine bayan da ya baro Moscow, inda ya gana da shugaba Vladimir Putin na tsawon sa'a biyu. Babban jami'in ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi magana da Guterres gabanin ziyararsa a Moscow da Kyiv. Kuma Amurka na jira ta ji ƙarin bayani daga Guterres kan hanyar da za a bi wajen samar da maslaha. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da Korea ta Arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a kan iyakar birnin Dandong, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau Juma'a. Dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da Korea ta Arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus, matakin da kungiyoyin agaji suka ce su ne suka haddasa taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar da barazanar matsalar ƙarancin abinci da ka iya shafar miliyoyin mutane. Kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya ce hukumomin Dandong sun ɗauki matakin dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasar ne bayan da Korea ta Arewan ta miƙa wannan buƙata, ko da yake Yonhap bai ambaci mijoyinsa ba. Hukumomi a birnin Seoul, babban birnin Korea ta Kudu, sun ce suna ci gaba da sa ido kan lamarin. A yau Juma'a, Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake kwana 6 bayan da ya batan dabo, kamar yadda jami'an tsaron gabar tekun kasar suka ce. Akalla mutum 14 aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan. An tsinci jirgin ne mai suna Kazuwan a ƙarƙashin ruwan da zurfinsa ya kai mita 120 a can gefen arewacin tsibirin da ake kira Hokkaido, kamar yadda na'urar ɗaukan hoto a ruwa ta nuna. An daidai na jin ɗurar jirgin ruwan ne a ranar Asabar sa'o'i da dama bayan da ya tafi yawon buɗe ido a wani yanki mai ɗauke da namun daji. Daga cikin mutum 26 da ke cikin jirgin, akwai yara ƙanana 2 da matuƙan jirgin 2. Mutum 14 ne suka mutu, yayin da har yanzu ba san inda sauran suke ba, kamar yadda jami'an kula da gaɓar tekun ƙasar ta Japan suka faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A jihar Gombe, al'umar da ke zaune a unguwar Tunfure sun fuskanci wata gobara cikin dare bayan da wutar lantarki ta yi sanadin rasa rayukan wasu mutane tare da raunata wasu. Ga rahoton da wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Kamar yadda bincike ya nuna, hatsarin wutar lantarkin ya faru ne a sanadiyar iska mai ƙarfin gaske da ya sanadiyar tsinkewar wayar wutar lantarki daga injin transformer da ke bada wuta a wannan yanki na Tumfure. Ga dai ta bakin wasu mazauna unguwar Tumfure da hatsarin ya faru kan gidansu.
Ni mai suna Jeremiah Galadima Adamu, jiya ina kwance da dare karawan karfe 3:30 sai na ga wuta ya kama gida a unguwar Tumfure kusa da layin Yaounde. Ina zaune kawai da dare na tashi, nace zan bude kofa ina wuta ci kota ina ga ina jana har na fadi a kasa na ita ibu da na da kai na samu na yi na bude kofa ko ni gida ya zama electric shock yana choking kowa da kowa duk wanda ya taba gate ko kuma ya taba kofa wuta yana choking nace akwai wanda suka rasa rayukansu akwai namiji mai suna Andri Yunusa akwai kuma mata akwai kuma mata da budurwa wanda suka rasu da hannuna aka cire gawakin har aka sa mota aka kai a asibiti
Sayin of Tijan, Tumfure. Cikin dare ko muna kwanci sai muka ji ƙara. Da muka ji ƙara muka tashi muna tashiwa muna dubawa ko sai muka ga wuta na ci a gida. Muka ga wuta yana ta ci sai muka yi kokari muka fitar da yara daga ɗaki muka fito da su waje. Muna fitowa da su waje muka fita muna ihu muna neman kiran taimako. Sai muka ga ashe ba mu kaɗai bane dukkan layin ne wuta ya kama. Gidaje da yawa wuta na ci wuta na ci. Sai Allah ya sa wani bawan Allah ya zo sai ya taya mu cire wani fuse daga nan aka yi ta zuba ƙasa muka samu wutan namu gidan sai ya tsaya. Mutane sun rasa rayukansu da a sanadiyan abin da ya faru. Duk wanda suka samu rasa ransu daga sun je kashe fridge kashe shikenan abu kan ya ja su.
Ina kokari barin jin doka makullin gate akan fridge. Kowai sai wuta ya daga ne to ya na tashi wannan sai Allah watan da take a gaban kofan gidana da yata diyar wuta ya rasa su ba grasu bai kama gobara ba wuta ne electrocution shine kashe su akwai wanda daga chain gate shi ma an ce wuta ne kashe ya sami shi kan jikin fridge ne amma dai gaskiya wuta nepa ne ya kawo wannan masifa yanzu ga wannan mutum ya rasa masanta ya rasa yarsa ga wancan wata ne ta rasa mijin mu kan mu a na riziki lafiya da yake jikin mu suran nasu kuma Allah zai yaye mana
gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya cikin alhini ya roki Allah da hakan kada ya sake faruwa
mun zo cikin alhini saboda abin da ya faru makwabta da shi gidan Patrick kam da iyalin shi da yaro tsorarin ya duka sun ma rasu don haka muna bada hakuri kuma muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu dangana Allah ya ba mu ikon kiyaye irin wannan kuma Allah sa daga wannan kuma haka ba zai faru amma da din gwamnati da muna ba ku hakuri kuma muna muku jaziya Allah mai da alheri
Alhaji Awwal Babajada shine babban jami'in hukumar wutar lantarki dake lura da shi daga Gombe hira ta da shi ta wayar tarho ya tabbatar cewa hatsarin da ya faru sanadiyar yankewar wayar wutar lantarki ne kuma yana jajantawa al'ummar unguwar ko ka jajanta musu
eh na jajanta musu dan aka ji an gomme ne to su ne da ba su da nika ji da gona musu sai ku jajanta musu yau ba mu jajanta musu ko wani da community da electricity din mun jajanta musu amma muna tunani ya da yi a cibi wannan iya gurin sauran gurin duk a mai da wutar shi gabaki eh tunani da gurin ba wuta idan aka ce maka ai a tsara rayuka kai abin da ake ce dai ai jaje ai ta azia a tabar jama'a hakuri saboda yanzu ba lokaci bane naka ce ga dibe zai fi programmer da yake
Abdulwahab Muhammad Mira Amurka daga Bodi a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Mahmud da ci gaban labaran.
Yayin da ake shirin kammala azumin watan Ramadana ake kuma tunkara karamar sallah. ‘Yan kasuwa da jama'a a birnin Accra na ƙasar Ghana na kokawa bisa tsadar suturu a kasuwa abinda har ya sa wasu masu ƙaramin ƙarfi suke tunanin yanke shawarar amfani da tsoffin tufafinsu. Ga wakilin muryar Amurka Hamza Adams da ƙarin bayani.
Na isa babbar kasuwan Kumashi a nan Ghana inda na tattauna da wasu mata da suka isa kasuwa domin saya suturan sallah.
Suna na mama, na zo sai ma yara takalmi na sallah. Farashin kayan dai gashi nan iri-iri amma ba sauki bane kuma Allah ba mu abin sai.
Suna na Aisha, shekaran gare a baya bai taguwa. Yanzu aka bayan da muke sai 354 million ka, an je wai 7 million, komai yayi tsara.
Malama Mami mai sayar da takalma a bakin kasuwan Kumashi ta ce farashin takalma ya ninka har su biyu.
Takalma
tsada shekara ne. Kamar wanda ke rike da ke haka, nawa kike sayarwa wancan shekara? Sana wannan
shekara baka 200 ne, amma wannan shekara 400. Wannan shekara kare ba sauki cikin lamarin.
Shi ko Malam Misbahu mai kawo kulluna da shaddodi daga Kano a arewacin Najeriya ya tabbatar da tsadar sutura a bana, inda yake cewar shigowa da kayan da wahala a wannan karo.
Yanda ake sayar da kayan ya kusan ninkawa akan yadda ake sayarwa a da. Saboda haka dole a nan din ma mutun ya kara. Sannan kuma ga hanya ita ma ba kamar da din ba. Hanya ita ma ana cin kuɗi.
Na dai tuntubi Hajji Yara mutum Mr. and Ladies Boutique. Daya daga cikin manyan ɗan kasuwa a Ghana masu kawo suktura daga manyan ƙasashen Larabawa. A inda ta alakanta tsadan kaya a bana bisa shan kashi da CD ke ci gaba da yi a hannun dalan Amurka.
Isan labiya kamar wanga da kake fadi nga. Wancan shekara mun sa da shi kamar 100 this year at $120 ya tashi. Ba ya fito gare mu ba, ya fito ga bin da canjin ne. Don canjin nan yana ba mu matsala.
Professor Na'il Muhammad Kamil, babban lecturer ilimin kasuwanci a Jami'an Kimiyya da Fasaha ta KNUST a nan kasar, ya ce mamayar Russia da take ci gaba da yi a Ukraine na tasiri sosai.
A Russia in particular suna produce 40% of oil da ake samu a cikin duniya. To she yanzu da ya dace sun ka samu sun samu tangarda da su yan Ukraine, she dace kuma European Union ana ba su sanctions. To kagan she bar oil ne kenan ma cikin system dama she karanci. In yayi karanci kuma she kagan wato we have lesser products kenan, demand in she very high. To she ke kawo wannan increases in prices.
Malam Musa Shekayi daya daga cikin masu magana da yawun gwamnati dai ya ce na daga cikin matakan da suke dauka shine
gwamnati ya bude iyakan Ghana musamman saboda ɗan kasuwa da yanda za su kawo kaya idan kaya ya yawa muna cewa sauki ya zo. A na biyu kuma gwamnati ya zuwa makudan dololi saboda ya daɗe ko ya katse a tabarbarewar CD da yake ta hawa-hawa.
A karon farko tun shekarar 2009 Ghana ta fuskanci hawan farashin kayayyaki da ya kai kashi 19.4 a watan Maris din bana da ma ya daidaita da azumtan watan Ramadana. Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta mai da martani kan korafe-korafen da wasu ke yi dangane da kuɗin fam ɗin takarar shugaban ƙasa da jam'iyyar ta saka kan naira miliyan 100 yayin wata hira da yi da muryar Amurka. Shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ce ikirarin da wasu ke yi na cewa farashin fam ɗin zai ƙara rura wutar matsalar cin hanci da rashawa a ƙasar batu ne da ba shi da tushe balle makama, kamar yadda za ku ji a hirar da suka yi da Alhassan Bala.
Kuma idan mutum da gaskiya yake ya sai shiga zaben shugaban Najeriya, idan ba shi da hanya, ba shi da masoya za su ɗauki miliyan 100, to bai cancanci shiga zaben shugaban Najeriya ba. Shugaban Najeriya ba abin wasa ba ne ba. Ba abin wasa ba ne ba. Kuma duk waɗanda suka shiga zaben ba wanda ke ganin ci kusa-kusa na abin da yake bukata kaman APC. Jam'iyyar suka tara. A Amerika saninka ne, idan mutum suna da mai shugaban kasa ko da tintiri ne bai da komai, masu son shi suna iya haɗa kai su bi jiha-jiha su tara kudin da suke bukata nan su biya. Ba dokan nan ya fi haka. Yanzu mai miliyan 100 ma kawai sai gafa miliyan 100 barkatai ba zai ɗaya kawai ba ta hanyar gudunmawa na masoyan shi. To yanzu misali mutum mai neman shugaban Najeriya ya nemi mutum 10,000 kawai, kowa ya kawo mashi 10,000 nawa kenan ka yi sau da kuɗin da ke bukata mai neman shugaban Najeriya. In ba shi tsakanin shi da alabe da kudin bai da hannu bai yanzu wadda su kawo gudunmawa 'yan jam'iyya masoyan shi ko 'yan Najeriya masoyan shi kuma ji yanzu shugaban Najeriya. Shugaban Najeriya ba dai ba reni ba ana neman sarkin tashin garin kuma ne ba. alma shugaban Najeriya ne, shugaban Najeriya.
Amma mutane da yawa na cewa hakan zai kamar bunƙasa maganar cin hanci da rashawa.
Wannan idan kana son ka kashe kare ko ba ta wani suna suka zafi. Me ya kawo batun neman shiga zaɓe shugabancin Najeriya mai haɗa shi da cin rashawa? In ba ka shiga ka shiga ba dole. Hau tunan mutum da bai ba ga miliyan 100 a rayuwar shi shiga jam'iyyar ko ina a duniya. Gami ƙasa ɗaya da ka sani za a jalimci shugabancin ƙasan ba za a biya kuɗin da yake ga jam'iyya inda ba suna aika suna tuyar demokradiyyar namu ne ba za a biya kuɗi yadda kai naira miliyan 100 ba. Me irin nawa ne tukuna?
To, yayin da aka doshi bukukuwan ƙaramar sallah, al'ummar jihar Maradi a jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa game da tsadar kaji da zabbi tsuntsayen da ake yawan amfani da su a lokacin shagulgulan sallah. Daga Maradi ga rahoton da Masir Sani ya aiko mana.
Yanzu haka ina cikin kasuwar kaji da zabbi da ke cikin karar Maradi, inda hada-hadar saye da sayar da zabbi da kajin ta fara kankama. Gumi masaya ke cewa game da haka na yake taɓa su da wasu da suka zo saye ga hirar ta haɗa ni da su.
Sunana dai Fatima Bakar ake ce mai, nan Maradi ke da zama, Madam Nuruddin Sidonia.
Kaji aka zo saye ko zabbi?
To, muna diba dai wanda dai yana da ɗan sauki-sauki. Sai mu yi mai laji mu saye.
A nan gauraya?
Eh.
To, yaya da kuka shi kuɗin? Su akwai sauki ko ko dai?
To, da damu tun dabara mun sai su hasan kini-sankini.
Kuma,
kenan akwai ɗan sauki-sauki ba ka babbara ba ko. Kuma in ka zo kasuwa duka ya ne ba ɗai ne ba, ba kamar bisa hanya ba, akwai ɗan sauki.
Suna mutaka, na zo nan kasuwa in ji ba zabi. To, na gani abin ba kyau. Yawwa, matsala yanzu ta farko dai rashin kuɗi. Da an ce ba kuɗi ga jama'a to kaga abu. To da taɓa na je daga jika hudu sai hudu da wani abu. Ni kuwa wanda na yi tunani in taho da ko jika uku haka misali ko biyu da rabi. To na ga abin ma ya wuce sani na. Anya ma tunani ma koma wani kima in ma shiga da raba ta manyan basashe. Su mahazabin sun kawo dogon guri sun asa. To su ko mutane ba su da kuɗi.
Wannan farashi dai da wasu daga cikin masayan ke kokawa na tsada. A cewar masu sai da kaji da zabbin ba a kiran shi da tsada idan an tuna a shekarar da ta gabata. Kamar yadda wasu masu sai da kaji da zabbin suka tabbatar mini.
Malam Hassan, mai sai da kaji da zabi. Bana kasuwa sai dai godiya wajen Allah. Kuma bana matsarki akwai mutane ba su da kuɗi. Ka gabar kamar yanzu an gaza buje ka biyar shi. Amma bana gashi nan farashi ya haɗi. Duk girman shi da jikka hudu uku da rabi ana samu. Kai daidai ƙarfin mutum insha Allah in sai ya samu. Baya da babu insha Allah.
Mutane suna ganin tsada kaya.
Kuɗi ne babu. Muna dai fatan Allah ya kawo kowa dan abin da za a faranta mu iyalan shi dare. Kuma muna fatan kowa Allah ya bada abin zai sai. Idan faranta mu iyalan shi rayuwa.
Ajimin tari ya kasuwa lokaci kaɗan ya rage sallah. Daga ina daga ina ne waɗannan tsuntsaye suke hitowa? Namu ne na gida ko ku har na makwabta?
Nan ne gida. Ana ɗin da kiwoyi namu ne nan.
Kaji da zabi?
Kaji da zabi ba.
To ya magana farashi?
Farashi Allah ya rako zo daidai ƙarshen shi.
Me yasa kuke sanya maka ya tsada?
Ai ba su da tsada bana. Ba na baka san yanda aka sayar da zabo ba. Ba na shi tabiya.
Bana fa.
Jika hudu.
Me ya fatan ku a wannan shekara?
Kowa zai sayi.
Alhaji Majugu da ke matsayin shugaban masu sai da kaji da zabi a wannan jaha ta Maradi ya bayyana cewa abin yana da dushe daga yanda kaya suka zo da kuma kiran shi ga ɓangarorin biyu masu saye da masu saidawa domin samun fahimtar juna a kowace shekara domin gudu tare a tsira tare.
Tsuntsaye duka na ko'ina da ka sani tunda ba mu da gona ta kaji ba yiwuwa a ce a samu yanda ake so da yanda aka dama za a sha haka nan. Gaskiya ne muna son jama'a mutanenmu masu kaji da zabi sauka mu. Duk wanda ya samu sauki ya saida sauki.
Batun tsadar kaji da zabi na ɗaya daga cikin abubuwan da ya zama ruwan dare game duniya a duk lokacin da shagulgulan sallah suka zo ire-iren haka. Tare da fatan Allah Ubangiji ya baiwa kowa ikon hidimta ma iyalin shi albarkacin wannan sallah ƙarama da za a yi a faɗin duniya a shekarar bana. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A kowane azumin watan Ramadana ya zama al'ada a nan Amurka kaga musulmi sun taru a masallatai don yin bude baki a wuri guda. Sai dai bayan barkewar annobar COVID-19, masallatin sun samar da wani tsari na ciyar da mutane, inda za a mika mutum abinci yana cikin mota sai kuma ya wuce. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako ya duba wannan tsari ne, inda muka ziyarci wani masallaci da ke jihar Virginia. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, masallacin Darun Nur a unguwar Manassas da ke jihar Virginia a nan Amurka kan karbi bakuncin musulmi akalla 800 a duk lokacin da aka sha ruwa. Shirya abin bude baki ga wannan adadin mutane a tsawon kwanaki 30 kan bukaci masu ayyukan sa kai da kan sadaukar da karfinsu da lokutan su wajen ganin sun taimaka. Ayaz Sheikh na ɗaya daga cikin masu irin wannan aiki na agaji, kuma cikin harshen Urdu ya faɗa mana cewa,
"We work as volunteers for the whole month of Ramadan while maintaining our full-time
job." Mukan yi aikin a matsayin masu sa kai a daukacin watan na Ramadana ne, yayin da kuma muke wasu ayyukan mu. Shekara uku kenan muna wannan aiki. To, a kowace rana akan dafa abinci daban-daban ne a cewar Huma Sheikh.
Kisi din hamare paas biryani hoti hai, chickpeas hote hain, samosa hote hain, kisi
some days we have biryani, some days chickpeas.
Tace, a wasu ranakun mukan girka dafa duka, ko samosa ko kaza da kori. Mutum ɗaya ne zai kawo kazar danya a tsawon watan. Wasu kan bada gudunmuwar sauran kayayyakin haɗi.
Others have donated spices, rice and chickpeas.
Dalibai ma ba a basa a baya ba, domin sukan zo su ma su taimaka wajen zuba abincin a kwanuka da zarar an gama dafawa, wanda hakan yakan ma sa su samu maki a makaranta. Daliban sun ce sukan ji daɗi a duk lokacin da suka bada irin wannan gudunmawa. Ishan Arena na ɗaya daga cikin waɗannan dalibai.
We have this opportunity to volunteer at this masjid to get our service hours up so we can.
Yace muna samun damar bada gudunmawa a wannan masallaci, kuma mukan yi haka ne daga zuciyarmu, wato tsakani da Allah. Ita kuwa Samira Idrisu cewa ta yi.
You can get more blessings in doing it, and I got to know because
zaka samu ƙarin albarka idan kana wannan aiki. Ni gidana bai da nisa, anan kusa nake, dama kuma nakan zo ne sallah anan.
The feeling that you get when you make someone's day is amazing.
Nan kuma Adam Hakke ne yake cewa abun farin ciki ne kaga kana farantawa wani rai. A cewar Fauziya Ahmed, al'adar yin bude baki a lokacin azumin watan Ramadana abu ne da ya zama kamar na gargajiya.
Food ko ya kani ko
sharing food and eating together is an Islamic way.
Tace raba abinci da citare al'ada ce ta musulunci. To, sai dai waɗanda suke shirya wannan bude baki sun ce matsalar coronavirus ta sa an koma raba abincin ta hanyar mika wa mutane a mota su wuce. Rafi Uddin Ahmed shine shugaban kungiyar musulmi mazauna jihar Virginia.
Pandemic shuru hua tha to humne logon ke ghar mein.
When the pandemic started, we used to deliver food at people's houses, but not anymore because now the demand for.
Yace a lokacin da annobar COVID-19 ta barke, mun fara ne da kaiwa mutane abinci har gida. Amma yanzu mun daina saboda mutane sun fi ganewa su zo a cikin mota a mika musu su tafi. Sai dai idan wani mai larura tana kasa ya tuntube mu cewa yana buƙatar abinci kuma ba shi da abin hawa, mukan kai mishi har gida. Ɗaruruwan musulmi daga sassa daban-daban sukan karbi abincin bude baki a kullun a wannan masallaci, inda jama'a da suke bada tallafin hada wannan abincin. To, kafin mu karkare shirin ga wannan sakon, Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato, karfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni, Mahmud Lalo. Da fatan za ku rika kasancewa tare da mu a kowane mako. To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na Duniyar Amurka a wannan mako, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Faiza Bukari da ta hada ainihin rahoton da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun karshen mako lafiya.
Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajuga. Suka ce azumi dai yana ta mana bankwana, da haka muke addu'ar Allah ya amsa mana ibadan da muka gabatar. Amen. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, don Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwana matasa da mu gujewa duk wata hatsaniya a yayin bukukuwan sallah mai karatowa. Mu zamanto masu natsuwa da godiya ga Ubangiji da ya nuna mana wannan rana. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk wasu matsaloli da suka yi mana katutu a ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin. Yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari tasirin azumi ga matasa.
Sunana Khalid Zakariya Khalifa, liman na masallacin Islamic Center da ke garin Jere. Ta farko ina jawo hankalinmu gaba daya da shugabanni da malamai da talakawa, mu ji tsoron Allah kuma mu yi haƙuri. Sannan talakawa a yi biyayya, shugabanni kuma su yi adalci, su ji tausayi. Fatan azumi ga kuma halin da muka samu kanmu a wannan shekara na kuncin rayuwa wanda ya shiga duniya ne ba Najeriya ba Kaduna ba. Mawadata da masu ƙarfi da Allah ya ba su su taimaka domin a samu sauƙin wannan rayuwa, kuma mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana sauƙin wannan bala'i, ya kuma rage mana, ya kare mu. Wanda suka kamu Allah ya ba su lafiya, wanda kuma ba su kamu ba muna fata Allah ya ba ya kare mu gaba ɗaya, su kuma shugabanninmu Allah ya ba su ikon yi mana adalci. Qiyamul layli wannan da ake yi wannan ba laifi bane, shi ba lokacin shi da ya gushe ba, kuma shi ba za a samu wani canji a kan shi ba. Mutum na iya yi a gidanshi shi kadai. Asali ma an fi son mutum ya yi shi kadai a gidanshi, sai dai na Ramadana ne aka fi son a taru idan har zai yi. To amma tun da ba zai yi ba, to mutum ya tashi shi kadai da iyalanshi su tsaya yana gaba suna ɗan gefe a ɗan ba da tazara, kamar yadda aka ce a roƙi Allah a yi ibadan. Insha Allahu Allah zai karbi addu'anmu, kuma muna faran Allah subhanahu wa ta'ala mai jin abin bayansa ne, ko mai yayi ma bayansa damuwa ne, kuma zai yayi mana. Ma a yi haƙuri da yadda muka samu kanmu ɗin, mu kaima Allah kukan Allah mai jin roƙon bayansa ne. Insha Allahu zai yayi mana wannan, kuma hanyar da za mu bi kenan. Wata ne na addu'a, wata ne na alkhairi, wata ne mai albarka, to wata ne da babu shamaki tsakanin addu'an bawa da kuma mahalicce shi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala za a samu fita.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Babban jami'i a ma'aikatar kukin wajen Amurka ya ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa za a samu maslaha tsakanin Rasha da Ukraine ba, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ya shiga wata na uku. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka a ranar Alhamis, Derek Chollet ya zargi Rasha da nuna rashin himma wajen yin tattaunawa mai ma'ana don a kawo ƙarshen rikicin. China ta dakatar da ayyukan sufurin jirgin ƙasa tsakaninta da Koriya ta Arewa bayan da aka samu wasu da suka kamu da cutar COVID-19 a kan iyakar birnin Dandong, kamar yadda ma'aikatar ƙokin wajen ƙasar ta tabbatar a yau Juma'a. Dakatar da ayyukan sufurin na zuwa ne wata hudu bayan da Koriya ta Arewa ta sassauta matakan kariya waɗanda suka hada da kulle kan iyakarta tun a shekarar 2020 don yaƙi da cutar ta coronavirus. A yau Juma'a, Japan ta gano inda wani jirgin ruwanta na yawon bude ido yake, kwana shida bayan da ya yi ɓatan dabo, kamar yadda jami'an tsaron gaɓar tekun ƙasar suka ce. Aƙalla mutum 14 aka tabbatar sun rasa rayukansu a jirgin ruwan.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, za ku ji sabon shiri. A madadin Mahmud Lalu wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel L. Brown wanda ya haɗa mana shirin, da injiniyanmu na yanzu Patrick Deya, ni Hanifa Kabir Isa nake ce a sha ruwa lafiya.